الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. الأنقوى وإن سكي سورا رمو لكم أكلم وعلي دي وإن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نكي مغانا muna bi ne ga watan Rabi'ul Tsani, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da 19 ne ga watan 10 shekara 2020, inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin babban malami Taqi Ibn Hilali Al-Hadiyatul Hadiya, wani lokaci mai darasi biyu. Shine littafin mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'zimuhu. Wannan ita ce halka ta 36, ina ganin da 8 ne, amma kaman masu bibiya sun ce fa an yi tsallaken darasi ne wajen fadan number din a baya. To ana sabani, wasu sun ce 38 ne halka din. Muna cikin gaba wacce malam yake magana yana cikin abin da ke nuna mutum yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana kuma san annabi shine ya da ko ba da kariya akan karanta wan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din. Wanda mun faro bayani inda malam yake kawo dalilai wanda suke nuna wajibcin wato kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wasu daga cikin ƴan uwa, babban abin da ya fi damun su shine kawai su zo su bude majalisi, su sa littafi, su ja bakin kalma da kalma su fassarawa mutane a tashi, a daidai lokacin da akwai wani kuma dan bid'an a gefe, shi kuma kokarinsa shine kawai ya zai ga ya sa shubuha akan abinda kuke karantar da daliban. Bana ganin yana daga cikin maslaha ka dauko littafin Sahihul Bukhari ka sawa dalibai kana karantar da su, sannan shubuhar da zaka taso akan Bukharin ba za ka yi nakadinta ba. Dan haka zai zamanto in ka karantar da su Bukhari, wani yana gefe ya sa musu shubuha, daga ƙarshe sai ka ga sun amfana da fassaran kalmar da kai musu na Bukharin, sun ɗibi shubhar da wani kuma ya ruguza karatun Bukharin a gefe. Da haka yana da kyau wanda suke karantarwa bai yiwa a zo kawai a ɗauki kawai littafi sar ai bani baki in baka fassara, a daidai lokacin da wasu matsiyata suka taso wa sunnar manzon Allah da shubuhohi suna so sai sun ruguza ta ba da dalili ba, sannan ba za a mai da hankali wajen naƙadi na shubuhohin ba, a daidai lokacin da Qur'ani ya ba da muhimmanci wajen naƙadi shubuhohin kafirai lokacin da wahayi yake ainihin wato sauka. Wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke muhimmai ƙwarin gaske gaske. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ainihin wato gyara waɗannan matsaloli ɗin. Don haka malam ya fara magana yana daga cikin wato kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine kariya ga annabi yana daga ciki abinda annabin ya dauki shekara 23 yana karantar da al'ummar shi a bashi kariya. Allah ka ji dan alfazazi da yake cewa la asharaqati dunya, wallahi duniya ta yi haske binuri bayanihi, da hasken da bayanin annabi ya zo da shi daga gurin Allah. Sai ya ce alahafi wayo bakin ciki alama fatani akan abin da ya kubuce min min iyanihi, na ganin manzon Allah ido da ido. Ina ma a ce na ga annabi in ji alfazazi yuhaddithu minhu, annabi yana karantar da hadisi daga gurinsa min ulumi jinanihi, daga ilimin da Allah ya zuba a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daka yuhaddithu yuallimu wa yukhbiru an-nasa yana sanar da mutane yana ba su labari min ulumi jinanihi daga ilimin da Allah ya zuba a zuciyar manzon Allah shi yasa yake basiru annabi mai gani ne bi sirri al-ghaibi da sirrin nan na gaibi qabla kiyanihi gabanin ya faru shi yasa yake lahu yuqrabul marba ga annabi ne aka kusantar da duk wani abin nema wanda ya kai makura sannan wa turtafa al-hujbu ga annabi ne aka dauke duk wani ainihin wato shamaki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine malam yake faɗa cewa ma ahsana ma qalahu Abu Bakar bin Khallad me yake kan abinda Abu Bakar bin Khallad ya faɗa fi bayani hirsus salafi salih wajen kwadayin da magabata na gari suke da shi ala zabbi an sunnati nabawiyya akan kariya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu qala lokacin da yake cewa dakhaltu ala yahya ibn sa'id fi mardih na shiga wajen yahya ibn sa'id a cikin rashin lafiyarsa faqala li sayyidi min ya aba bakari ya kai aba bakari ma tarakta ahli al-basrati yatakallamun ma tarakta ahli al-basrati yatakallamun me yasa ka kyale ba za ka kyale mutanen basra ba ko ma tarakta me yasa ka kyale ahli al-basrati mutanen basra yatakallamuna suna magana qultu sai nace yadhkuruna khairan ai suna ambaton alheri ne illa annahum sayyidi fati su yakhafuna alayka min kalamika fil nasi suna jin tsoron ka saboda kana magana akan mutuncin mutane fa qala sayyidi inni fas'alni ka kiyaye daga gudina ma'ana da yazo yace masa ma tarakta ahl al basra yatakallamun me ka bar mutanen basra suna magana akan shi sai ce na basu suna fadan alheri ne sai dai kawai suna jin tsoro gare ka saboda maganganun da kake akan mutane fa qala sayyidi ihi fas'alni لأن تكون خصمي قل أن يكون خصمي في الآخرة رجل من أرض الناس يتيك تكيا يوانا دغبولنا والله يكسن تي أبوك مصوماتا ونمتني وانا ذي بجر من أغبان الله بوباء القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي يا فتو إئتي أكن أبوك مصوماتا shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fada a suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da yayi magana sai da ya fadi ga abinda zai faru a alkiyama abinda zai faru a alkiyama din nan sai da ya fadi cewa alkiyaman nan tana da wahala kwarin gaskiyan gaske sannan bayan da ya fada alkiyama tana da wahala wajen tsatsagewar sama jiragirai mala'iku su sakko Allah ya faɗa yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam ranar da sama za ta dinga daddarewa mala'iku za su sakko shine wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila sai yace al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman mulki ananan na gaskiya ya tabbata ga Allah mai rahama saboda wa kana yawman alal kafirina asira wuni ne wanda yake da wahala a wajen kafire sai yace wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi ranar da adh-dhalimi zai kama ɗan yatsansa yana cizo ya kulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila haka mutun zai ce ina ma a ce na riki sunnar manzon Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wailata kaito laitani kaito ya wailata laitani kaito uyoni Allah ina ma ati lam attakhiz fulanan khalila bal liwana a matsayin masoyi ba yace laqad adallani an dhikr ba'da izja'ani ya riga ya fatar da ni bayan alqur'ani ya riga ya zo mun wa kana shaytanu lil insani khazula dama haka shekan yake tabar da mutum shi yasa Allah ta'ala sai yace wa qalan rasul ya rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun biki wannan alqur'anin abin kaurecewa to da haka shi yasa za ku ga malaman hadisi asali gibar mutane bai kamata ba wani kaza a ce a amma saboda maslaha ta addini aka yadda da haka shi yasa malaman hadisi a wajen su so asalin din labari ƙarya ne sai an samu dalilin da ya tabbatar da shi sannan wannan dalilin yake zama labarin yake zama gaskiya to an taɓa tambayan al-Imam Ahmad me yasa kake magana kan mutane ka ce wani mutumin kirki ne a karɓi maganarsa wani ba na kirki ba ne ajiye masa maganarsa ya ce idan na yi shiru ka kai shiru a addini rugujewa zai to shi ne yake cewa lai an ya kuna khasmin fil akhirati rajulun min ardin nasi mutane daga cikin mutanen da wata kaddara ta duniya za ta haɗa mu da shi a ce na ci haƙƙinsa yana neman haƙƙinsa a gaban Allah ya fi sauƙi gare ni min an ya kuna khasmi fil akhira annabiya akan ya zama abokin husumata a lahira shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi sauƙi a wani na shi yasa kowa yana da iko yana da dama idan ka ga dama in ka ga an taɓa sunnar manzon Allah ka tashi ka ba ta kare in ka ga dama ka yi zaman ka wannan matsalar ka ce ya ce ya ƙulu balagaka anni hadisun ya ce labari hadisi ya zo maka daga gare ni waƙa'a fi wahmika annahu anni ghairu sahihi sannan ya auku a cikin wato wahaminka cewa wannan hadisin bai inganta ba ya ani falam tunkiru kuma baka yi inkarinsa ba wannan ya zo cikin manhajun naqdi inda almuhaddisina a shafi na ainihin wato baka yi kawo wannan magana wannan yana ce to wannan hadisin da wannan zindiƙin yake ta kafa hujja da shi Abdul Jabbar wanda dai shi ne yanzu ya ɗauki ma'aunin ya ɗora wajen karɓan hadisi ko rashin karɓan hadisi ya ce wannan ita ce ƙa'idar manzon Allah da haka duk wanda ya kawo ƙa'ida a malamai ba wannan ƙa'idar da annabi ya aje wajen karɓan hadisi ba sa tare da ita kafin shi duk duniya ba wanda ya taɓa wannan da'awa ko su Shehu Usman da su Shehu Abdullahi da babansa ba su yi wannan da'awar ba abin mamaki wannan hadisin kuma da yake kafa hujja da shi duk binciken da za ka yi da wannan lafazin hadisin yana ƙarewa wanda suka ruwaito shi a cikin sahabbai mutum biyu ne kadai da wannan lafazin shine daga Abi Umay sai Abi Usay su kadai kuma na ƙalubalance su idan wannan magana ce da annabi ya yi ta yadda irin abinda suke kafa hujja da shi ya kamata ya zamanto ammatul balwa biha ta game garin da kowa cikin sahabbai ya ruwaice ta amma ta yaya aka yi maganar da za ta zama ma'aunin da sahabbai kowa da ita zai aiki amma mutum bai kaɗai suka santa shine hadisin cewa idza sami'tumul haditha anni idan kuka ji hadisi daga gurina ta'arifuhu qulubukum zuciyarku ta san hadisin wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum gashinku da fatar jikinku za ku ji taushi wa tarawna annahu minkum qaribun kuna ganin cewa wannan maganan ko da ku ne ku ya fi dacewa ku faɗe ta sai annabi ya ce fa ana aulakum bihi to ni ne na fi cancanta a ce na faɗi wannan maganan sannan ya ce wa idza sami'tumul haditha anni in kuka ji hadisi daga gurina tunkiruhu qulubukum zuciyarku tana kyamarsa wa tanfiru anhu ash'arukum wa absharukum sannan ga igar gashin jikinku da fatar jikinku tana gudun wannan abun wa tarawna annahu minkum ba'idun ku kanku kuna ganin cewa bai dacewa a ce kun faɗi wannan maganar fa ana ab'adukum minhu to ni ne fa tantanta a ce na nisanta ba zan faɗi wannan maganar ba wannan hadisin da yake kafa hujja da shi ku je ku zagaya da wannan lafazin kaf a cikin sahabbai sai dai a kawo shi da wasu lafuzan ba wannan ba kamar yadda hadisin Isra'i da Mi'raj yace Malik bin Sa'sa'a a daidai lokacin da sahabbai tsakanin maza da mata suka ruwaito sun fi mutum 30, amma akwai lafazin da Malik bin Sa'sa'a ya ruwaito wanda mun yi magana akan Malik bin Sa'sa'a da yace ba wanda ya san shi duk duniya maka ce ƙarya ne. Malik bin Sa'sa'a har ƴan uwa yana da shi, wanda duk kuma ba a san shi ba zai yi ba a ce an san uwan shi, bai taɓa yiwa. To wannan hadisin na ce muku ku ƙalubalance shi, ku ƙalubalance ɗaliban idan magana ce da irin ma'aunin da suke aunawa, ta yaya aka yi annabi ya faɗi ta, amma duk sahabban annabi ba wanda suka ruwaice ta daga annabi sai mutum biyu, ta yaya aka yi haka? Ta yaya aka yi haka? Inda yanzu shi ne ɗan son zuciya ya duba ya ga wata magana wacce za ta kawo mai matsala, sai ya ga mutum biyu ne suka ruwaice ta daga annabi, to ruguza ta zai, musamman matsalar da ya kamata a ce ta zama sananniya, zai ce ƙarya ne. Kuma a zagaya za a ga duk in an zagaya maganar nan ba wanda suke da alaƙa da ita, sai mutum biyu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To shi ma wannan hadisin ta yaya aka yi mutum biyu ne kaɗai suka ruwaice shi daga wajen annabi da wannan lafazin, ta yaya aka yi haka? To shi ne al'imamu Ibn Rajab al-Hanbali wanda ya yi masa rashin mutunci, ya yi masa rashin kunya, yake cewa wai a duba a gani Ibn Rajab kaza kaza, in an duba za a ga Ibn Rajab ya yi kaza, ya faɗi maganganu na ɓatanci akan Ibn Hajar, ai Ibn Rajab. Shi yasa Ibn Rajab da ya kawo wannan hadisin da kuma ɗayan da ya ce babu wanda na kawo a cikin raddukan da na mai, sai ya ce wa innama tuhmalu mislu hadhihi al-ahadisi, irin waɗannan hadisan da annabi ya faɗa akan ɗauke su ne ala taqdiri kasratiha, akan muqaddara cewa ma sun inganta, sai ya ce ala ma'rifati a'immati ahli al-hadisi, akan sanin malaman hadisi al-jahabizatul nuqadi, waɗanda suke ƙwararru masu naƙali, alladhina kasurat mumarasatuhum li kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke da gogayya da sanin maganar manzon Allah, wa li kalamin ghairihi, da sanin maganar wani shi, wa li hali ruwati al-ahadisi, wanda suka san halin masu ruwaito hadisi, wa naqalati al-akhbari, da kuma naqalto wato hadisan annabi, wa ma'arifati sidiqihim, da sanin wa'inda suke masu gaskiya, wa kadibihim, da maƙaryata, wa hibdihim, da masu haddasu, wa dabtihim, da masu kiyaye abu, sai ce fa inna ha'ula'i lahum naqdun khassun, irin wa'innan malaman suna da naqadi da suke wa hadisi keɓantacce, fil hadisi yahtassuna bi ma'arifati, wanda suka keɓanta da saninsa, kama yahtassu as-sarfiyyu al-haziqu, kaman yadda mai canji mai hadaka ya keɓanta bi ma'rifatin nuqudi zayyidaha wa radi'iha, sanin mai kyau da mara kyau. Yanzu dan Allah ka je in canji ka gani, in kai ba harkar kuɗi kake ba, ana iya zuwa a baka jabin dala, amma waɗanda suke harkar dala da an zo an ba su ita inda kuke da sun ɗaga ta suna ganewa, ya aka yi kai su suna ɗaga kuɗi suka gane wannan mai kyau ne, wannan mara kyau ne, amma suka kasa ganewa saboda ba harkar ka bace. Da haka maganar idan ka mai tumul hadisi anni ta'rifu qulubukum, wannan ana magana malaman da suke da alaka da ilimin hadisin ne, shi yasa ma kaga ko sahabban ya zamanto ba kowa suka ruwaito da wannan lafazin ba sai mutum biyu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai yake cewa wa radi'iha wa khalisaha wa mashubiha, da sanin mai kyau da mara kyau, sai yake wal jawhariyu na haziku, mai sayar da zinari mai hadaka fi ma'rifatil jawhari binti qadil jawahiri, akwai mai zinari da an kawo zinari yana iya jinjina shi ya gane wannan zinarin mai kyau ne ko mara kyau ne. Ita ce magana da ya ci gaba da yi, sai yake cewa wa kullum min ha'ula'i, kowanne daga cikin wa'annan la yumkinu an yu'abbira an sababi ma'rifatihi, ba zai yi ba yayi ta'abiri yayi bayani wajen sanin sababinsa ga abu, wala yuqimu alaihi dalilan li ghairihi, sannan ba zai iya tsaye da dalili, wa ayatu zalika annahu yuqradu li hadithil wahid, yace alamar wannan ana bujuro da hadisi kwaya daya, ala jama'atin mimman ya'lamu hadha al-ilm, akan jama'at da suka san wannan ilimi na hadisi, yattafiquna ala al-jawab fihi min ghairi muwaqa'atin, sai kaga kuma sun ba da amsa daya ba tare da wannan da nan nan da nan da nan sun san cewa wani an jarrabe shi da wannan matsalar ma. Kamar yadda yanzu ana iya zuwa da kuɗi nan dala mara kyau a samu intanji a Kaduna da an ba su suna dubawa suna iya gane mai kyau kuma mara kyau, idan an tafi Kano aka bayar suna iya ganewa, in an tafi Sokoto ko aka tafi Abuja ko Lagos suna iya ganewa ba tare da wataƙila ma na Kano ba sun san cewa an kai ma na Abuja. Saboda me? Saboda haka abin da ya shafi gaskiya take. Sai yake wa qadim tuhina hada minhum ghayra marra an jarrabu dewa daga cikin malamai ba so dai ma fi zamanin Abi Zur'a wa Abi Hatim fa wujid al-amru ala zalika, aka samu al'amarin kamar haka. Fa qala as-sa'il, mai tambaya yake cewa ashhadu anna hada al-ilm ilham, yace bayan karatu da gogayya akwai abin da tawfiki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace qala al-a'ma shukana Ibrahim an-Nakhi sarfiya, Ibrahim an-Nakhi kaman mai canji ne fil hadisi, a cikin ilimin hadisi yadda ka san mai canji da ka zo da kuɗi ya kalle su yana iya gane mai kyau ko mara kyau. Da akwai malaman da alaƙar su da ilimin hadisin annabi da mumarasar su da gogayyar su da dadewan su ciki yau da gobe, da ka fara jan hadisi daga matanin zuwa sanadin suna iya gane cewa wannan kafin ma su maka bayani maganar annabi ce ko ba ta annabi ba ce. Sai yake cewa kamar yadda yanzu bakanikin da ya kware a gyaran mota, akwai kukan da an zo mota tana yana iya gane cewa matsala kaza ce ba tare da ya buɗe injin ɗinta ba. Mumarasa ne yau da gobe ne da sanin aikin yadda ya kamata, shi yasa yake iya ganewa. Shi yasa yake kuntu asma'u min ar-rijali, na kasance ina jin hadisi daga mazaje, fa a'ridu alayhi ma sami'tuhu, sai in bujurwa da Ibrahim an-Nakhi abinda naji. Wa qala Amr ibn Qais yasi yanbaghi li sahibi al-hadisi, ya kamata ga malamin hadisi an ya kona misla sarfiya, ya kasance kaman mai canji, fil ladhi yanqudu ad-darahim, wanda yake naqadin dirhamomi, fa inna ad-darahim fiha az-zayifu wal-bahraju wa kadha al-hadisu, kamar yadda kaga a cikin dirhamomi akwai jabu, kamar yadda mai ashari ya yake cewa ita duniya turika nadara thumma tutika bahraja, za ta nuna maka kiman zinari sannan ta baka jabu. Yace wa kadha al-hadisu, haka nan hadisin annabi yake sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu akwai wani da ya kira ni, mun yi waya da shi ta wajen minti 20 da wani abu, lokacin ne ya ɗauko min wata matsala cikin Bukhari, tambaya ta farko da na masa, da Allah mai yarda cikin cikakken littafin sunan al-Imam Bukhari bai sani ba, na tambaye shi dan Allah a mustalahul hadisi littafi nawa ya karanta a matakin farko, bai karanta komai ba, in ƙananan littattafai ya karanta. Nake kaga inda za a yi wa ilimi adalci, maimakon ka shagaltu da waɗannan gimagiman matsalolin, inda farko yana buƙatar ka tsaya ka yi karatu ne tukunna. Wannan shi ne al-Imam al-Auza'i ya ce kuntu nasma'u al-hadisa, mun kasance muna sauraron hadisi, bana ariduhu ala ashabina, sai mu bujiro da shi akan malaman mu, kama na aridu darahim az-zaifa, kamar yadda muke bujiro da dinari jabu ala sayyarifa akan masu canji. Fa ma arafu akhadna, abinda suka ce wannan ya tabbata hadisin annabi ne sai mai ruko da shi. Wa ma ankaru tarakna, abinda suka yi inkari suka ce ba hadisin annabi ba ne sai mu kyale shi. Wannan shi ne ma'anar idza sami'tum al-hadisa anni, in ba haka ba abinda Allah ya faɗa ya ce fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, ai ba shi da amfani kenan. Kenan a hadisi akwai ahla dhikr, a tafsiri haka, a nahawu haka, a sarfu haka, a balaga haka, akwai ahla dhikr, kamar yadda ko a sana'a ta duniya akwai ahla dhikr, inda idan abu ya taso su za a tambaya. To kawai sai ya ce a'a, kawai in dai kana musulmi da zalin ka ga hadisi annabi ya faɗa baka gane ba, kai kai watsi da shi. ita ce kawai ka'ida, duk duniya ba wanda ya faɗi wannan magana. Shi yasa aka ce ma Abdurrahman bin Mahdi, innaka taqulu li shay'in kakan kalla abu kace hada sahihu, wannan ya inganta, wa hada lam yasbu, wannan bai inganta ba. Fa amma taqulu zalika, kaya kake faɗan haka. Fa qala sayfi ara'aita, baka gani ba, law atauta an-naqida, da zaka ji wajen mai canjin kuɗi. Fa araitahu darahimaka, sai ka ɗauki dirhamominka ka bashi, da za ka tafi wajen masu canjin dala. In kuma mutum yana kallon ƙarya ne, ya tatabi dala mai kyau, ya haɗa da mara kyau, ya tafi wajen in canji ya gani. Fa qala sai ce haza jiridun wa haza baharajun, da aka je ka kawo dala sai suka ware ta, sai suka ce maka wannan mai kyau ce, wannan mara kyau ce. A kunta tasalu amma zalika, zaka tambaye shi ka ce sai aka yi gane wannan dala tana da kyau, sai aka yi gane washi da kyau. Aw tuslimul amra ilayka, ko zaka miƙa wuya. Qala la sai ce eh, bal kuntu uslimul amra ilayka, haka zan miƙa wuya. Qala sai ce fa hada kadhalika li tulil mumajalati al mujalasati, yace to wannan abun muna gane shi ne saboda tsawon zama da muka yi, wal munazarati, da munazara, wal khubri bihi, da kuma kibra da muka samu akan wannan. Shi yasa zamu ga cewa aka ruwaito kwatankwacin wannan ma'anan daga al-Imam Ahmad, an ce masa ya Aba Abdullahi taqulu hadha al-hadith munkar, kakan ce wannan hadisin munkari ne. Fa kaifa alimta wa lam taktub al-hadith kullahu, ta yaya akan ka gane ai baka tattaro hadisan annabi duka ba. Qala fi al-Imam Ahmad, yace masaluna, misalin mu mun malaman hadisi, sai ce ka masalina fi bil aini, kaman mutumin da yake wato naqadin kuɗi ne, lam taqa bi yadihi al-ain kulluha, yanzu mai canjin kuɗi ai ba diddalar duniya ba ce ta zo hannun shi, ba din nerar duniya ba ce ta zo hannun shi. Yace amma fa iza waqa'a bi yadihi ad-dinaru, amma idan kuɗi ya hanku hannunsa, ya alamu bi annahu zayyidun aw annahu yadi, mai dala ba diddalar duniya ba ce ta zo hannun shi, amma dala mara kyau, saboda akwai ka'idar da aka aje tana zuwa hannun shi, yakan kalla, da ya kalla zai iya gane cewa wannan dalar mai kyau ce ko mara kyau ce. To haka ilimin hadisi yake, malaman da suka tattaka a ƙasa, wani kilomita sama da 20,000 a ƙasa, dan ya ba sunnar manzon Allah kariya. Yau dan matan da ko tafiya kilomita 1000 bai taɓa yi ba a ƙasa dan neman ilimin hadisi, wai shi ne zai ci wa'ancan mutanen maciya amana ne, wai shi ne mai gaskiyar da zai ba addini kariya. Shi yasa Ibn Mahdi yake cewa ma'rifatu al-hadisi ilhamu, sannan ya ƙara cewa inkaruna al-hadis inda al-juhali kihanatu, lokacin da muke yi wa wato inkarin mu ga hadisi a wajen da hadisai su ɗauka kaman bokanci ne, haka suke ainihin wato ɗauka. Wannan shi ne da haka sai ya ce wa bi kulli hali, a kowane hali, fal jahabizatun nuqat, wato wa'inda suke jahabizai, malaman hadisi ƙwararru, wa'inda suke ainihin wato masu naƙadi, shi ne yake faɗa, yake cewa wato wa bi kulli halin, a kowane hali, fal jahabizatun nuqad, malaman hadisi wanda suke iya ɗaukar hadisi su jinjina shi, kaman yadda ka ga masu harkar kuɗi wanda suke iya ɗaukar kuɗi su jinjina shi, bi ilalin hadisi, ta hanyar sanin illolin hadisi, afradun qalilun, mutane ne kaɗaitattu, min ahalil hadisi jiddan, a cikin malaman hadisi ma ɗan kaɗan ne. Wa awwalu man ishtuhira fil kalam fi naqdi hadisi, fi naqdi hadisi Ibn Sirin, farkon wanda wato aka sani ya shahara a wannan bangaren shine Ibn Sirin, thumma khalafahu, sannan bayan sa Abu Ayyub As-Sikhtiyani, wa akhadha dhalika anhu Shu'ba, sannan al-Imam Shu'ba, wa akhadha an Shu'ba Yahya al-Qattan wa Ibn Mahdi, wa akhadha anhuma Ahmad wa Ali ibn al-Madini wa Ibn Ma'in وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرع وأبي هاتم فإذا غالب وإن متانا نمك فتاة وجن أبو الجبار متانا بنزاني مكالي تعبائم كومو وإيانا تبتد تواشيني ببا مكالي تنزو ونشيني لكن ينزنا قالوا بلنشيسو wannan hadisin na idan sami'tum al-hadisa anni wa innan sahabban da muka faɗa guda biyu ina so da Allah irin wannan ka'idar da yake kawo cewa idan matsala ya kamata ta zama sananniya kuwa ya san ta sai wani kadai aka san shi a gurin ta ƙarya ne to wannan abin da ya kamata ya zama ma'aunin da duk sahabbai da shi za su danga aika aiki da ita kuma ya amfani da lafazin idan sami'tum al-hadisa anni wanda mimun din mimul jam'i ne ta'arifuhu qulubukum qulubukum mimun din mimul jam'i ne tayaya akai abi humay da abi usayd wa'annan sahabban bi kadai suka roto wannan hadisin da wannan lafazin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna lokaci yayi za mu tsaya anan aba bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته